Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Lol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasar Ghana. Wato a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma si. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Murtala Faruk sanyin na ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau muna Alhamis 31 ga watan Oktoba shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mata a jamhuriyar Niger sun bayyana gamsuwa da yunkurin gwamnatin kasar na ƙara yawan gurabun mukamin gwamnati ga mata.
Muna son mu kai kunnan doki 50-50. Iyuwa mun zai yo su ne ne zaben. Mu ne fa zaben mata. Duk inda aka je kura wacce ta yi yawa. Ta mata ce da yara.
To muna dauke da cikakken rahoto akan wannan batu. Haka kuma muna son jin ra'ayoyinku game da hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na tabbatar da zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-2-5-5. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta mu tauni.
Assalamu alaikum, barkamu da dare. Ga labaran duniya. Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye a yau Alhamis ta kada ƙuri'a akan neman izinin yin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a hukumance. Bayan makonnin da 'yan majalisar suka kwashe suna yi jin bahasin wasu jami'ai dangane da ƙoƙarin da shugaban Amurka ya yi na hurawa Ukraine wuta don takaddamar da bincike akan abokin takararsa. Kada kuri'ar da aka yi wadda ta bi muradan jam'iyya 'yan majalisa 232 suka amince yayin da 196 kuma ba su amince da kudurin binciken tsige shugaban ba. Duk 'yan jam'iyyar Republican ba su goyi bayan kudurin ba har ma da wasu 'yan jam'iyyar Democrat su biyu da suka canza sheka. Jin kadan bayan kada kuri'ar Trump ya maida martani inda ya rubuta a shafinsa na Twitter ya bayyana binciken da ake yi akan sa a matsayin bita da kulli na siyasa na tarihin wato bita da kullin siyasa na tarihi da aka taba gani a Amurka. Sakatariyar yada labaran fadar White House Stephanie Grisham ta fitar da wata sanarwa da ta bayyana cewa shugaban bai aikata wani laifi ba, ta kuma kira binciken da ake yi a matsayin na rashin adalci wanda baya bin kundin tsarin mulki kuma ya saba duk abin da Amurka take mutuntawa. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin Rahimiyar Khan da ke gabashin yankin Punjab. Jirgin da ya nufi Rawalpindi ya taso ne daga Karachi a lokacin da gobarar ta kama. A wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turnike sararin samaniya. Hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin. Bayan da ya kai ziyara inda hadarin gobarar ya auku, ministan jiragen kasa Sheikh Rashid Ahmed ya sanar da manema labarai cewa gobarar ta tashi ne bayan da rushen da wasu fasinjoji biyu suke dafa abincin karin kumallo da shi ya fashe. Duk da cewa an haramta amfani da rushen gas a cikin jirgin, tabbatar da cewa dokar ta yi aiki wani abu ne mai wuya a cikin jirgin da ke da yawancin kosan jama'a. Ministan ya ansa cewa lallai manyan tashoshin jirage 7 ne kawai suke da na'urar binciken kwakwaf don tabbatar da abin da fasinjoji ke dauke da shi. Masararo, kada ku sha'afa labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar wanda ake harsashen makamai masu linzami ne a yau Alhamis. Koriya ta Kudu da Japan ne suka bada rahoton faruwar haka. Wannan shine karo na 12 da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai cikin shekarar nan. Harba waɗannan makamai ya faru ne a yayin da Koriya ta Arewa take kokarin kara matsin lamba gabanin cikar wa'adin da Amurka ta gindaya mata zuwa ƙarshen shekarar nan don canza salon tattaunawar mallakar makamar nukiliya da ta wargaje. Tun farkon makon nan ne Koriya ta Arewa ta gargaɗi Amurka cewa za ta yi babban kuskure har in ta yi watsi da wannan wa'adin da ta bayar. Makaman wanda aka harba daga yankin birnin Soncheon da ke yankin Pyongyang sun yi tafiyar kimanin kilomita 370 kuma sun cilla sama nisan kilomita 90 a cewar hukumar sojin Koriya ta Kudu. A wani jawabin haɗin gwiwar da hafsoshin tsaron Koriya ta Kudu suka fitar ya ce, matakin North Koriya ta Arewa ba zai taimakawa tashin hankali da ake fuskanta a ƙasashen gabar tekun Koriya ba. Kuma sun buƙaci Koriya ta Arewa ta gaggauta aikata hakan. Majalisar Kolin Tsaron Koriya ta Kudu ta kasa ta ƙasa ta bayyana damuwarta game da wannan gwajin makamai masu gajeren zango.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Kungiyoyin fafutukar kare yancin mata a jamhuriyar Niger sun yi na'am da yunkurin gwamnatin kasar na kara yawan mukaman gwamnati ga mata har kashi 25 zuwa 30 bisa 100. Mata a kasar ta Niger sun jima suna korafi akan abin da suka kira tauye haƙƙinsu a wajen raba mukamai na gwamnati, duk kuwa da rawar da suke takawa a sha'anin siyasa da sauran lamuran tafiyar da gwamnati. Daga magaram ga rahoton Tamar Abari.
Matan sun koka da yadda ake amfani da su a wajen siyasa da kuma yakin neman zaɓe da sauran abubuwa. Wannan kuduri da gwamnatin ta dauka ya tada tsaman kungiyoyin mata da dama inda suka ce an dade ana musu taliko ta koma. Hajiya Aishatu Lawali wata kusa ce a kungiyoyin mata na nan da magaran ta yi bayani kamar haka.
Allah sa kuma ya bayyana ya zamanto za a ci more shi zamanto kwadin da yin a ga masu gaba daya. Addu'a da muke kenan mun ci magurin mu haka muke so da mun ma a ringa ana ƙara mu.
Ita ma dai Madam Mumina ta hukumar kyautata rayuwar mata ta nan da magaran cewa ta yi yanzu fa kan mage ya waye.
Wallahi mu a matsayin mu na ɗiya mata mun kowa jin daɗi bisa wannan abu saboda abu ne yau wanda muke jira ba yau ba. Ai a da kishi 15 ne aka ba mata ta hanyar zaɓe. Mata suna tururuwa suna shiga cikin abun gangare shi sukan zaɓe kai kowanne parti na siyasa akwai ƙarin mata ciki. Muna addu'a wannan aya doka a rantaba ta don mu mata mu samu mu ma abin da muke so.
Ko su mazan za su mutunta yadda za a samu ci gaba ganin cewa a koyaushe suna maida matan baya.
Yo mi zai hana maza su mutunta shi? Yo samun namu na wane ne ba na mazan bane tunda ba inda zan mu kai shi. Kuma muna fata nan zuwa dan lokaci kenan nan zuwa 2021 wannan ƙarin iya tabbata kamin a ce a fara wani zabe muna son mu kai kunnan doki 50-50. Iwa man zai yo su ane ne zaben? Mu ne fa zaben mata. Duk inda aka je kura'a wacce ta yi yawa ta mata ce da yara fa.
Fatan kungiyoyin matan majalisar dai ta rattaba hannu in ji su za su san yadda za su tsara kansu don su cimma burinsu.
Ai bin mu kyaliya tunda yanzu deja sun yarda kudirin za a dauke shi kenan in assembly ta yi adopti president zai promulge mun san babu matsala. To wannan in ta zo kuma zan mu bi sau da kafa a kungiyance zan mu yi abun babu zancen wannan dan wannan fannin siyasa wannan a'a. Shine mata ne su tattaru tunda kungiyoyin mata yawa gare mu sai dai babu haɗin kai ne. To wannan gamu mun gano da irin wannan rabuwar kawuna da take kama na hatsari kenan yanzu duk yanda za a gangama azan ni mu samu mu ci gaba a yi respectan abin da aka ce a bi ka'idar da aka tsaya.
Wannan shawara gwamnatin ta mika ta ga majalisar dokoki don ta duba ta kuma rattaba hannu kafin nan a aiwatar. Wannan kuduri dai ya shafi dukkan matan Niger ne. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari, to kamar yadda muka faɗa a farkon shirin yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na tabbatar da zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari. To amma kafin nan mu shakata da wannan wakar.
Baban kan mu dan Usman. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla mun samu kiran mu na farko daga Kwantagora. Wakilai a Kwantagora.
Kwantagora kana magana da engineer Muhammadu Mai Gero Makari Lulu Kwantagora jihar Niger.
Na'am engineer, to menene ra'ayinka game da maudu'in da muka faɗa akan hukuncin da kotun koli ta yanke?
Murtala Haruku sai ina kotun koli ta yi dai aiki jira Buhari lokacin 2007 2011 2012 2013 2023. Ai an yi wannan jihadi ya kotu to ta yaya su ma su je waya ai musu kaza ai maka za ai kamar kamata din su daro je yanzu ba hausi
to madalla to muna godiya yanzu kuma bari mu tsallaka a Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna
to assalamu alaikum ya labai
wa alaikum assalam
a sunana Abdullahi Lalaka ce lake shar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
na'am mana Abdullahi
a to gaskiya kotun da kotun koli din nan sun yi daidai saboda muna ganin yanzu kaman kotun sun fara gyaruwa saboda da za ka ga shari'a sai kai wata 6 shekara ba a yanki ba to amma ka ga yanzu ya nuna ma mutane cewa yanzu a cikin wata 2 wata 3 za a iya yanke hukunci to gaskiya muna son hukumar shari'a ya kamata su yi doka in aka kawo shari'a ka ta wuce wata 2 wata 3 a gama da ita sannan kuma su loyoyi masu zaman kansu da wasu kungiyoyi yana da kyau su kila samu majalisa a yi wani doka wannan shari'a ka ta wuce wata 2 nan wata 3 to in aka yi haka insha Allah wannan kes saka na kotu za a ci gaba kuma Najeriya za ta ba hanya daidai kuma da abi gaskiya to gaskiya mun ji dadin wannan yanke hukunci da aka yi
to madalla Abdullahi muna godiya kwarai da gaske bari kuma mu ji daga Taraba wake kan layi hello na Taraba kana tare da mu to ga alama mun rasa wannan layi na Taraba kada ku manta za to madalla to muna da wani kira daga Maiduguri wake kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunan boka ta jone daga Maiduguri
to madalla malam sule menene ra'ayi
ra'ayina ne wannan kotun ta yi daidai saboda su PDP da suke ta kukanta wai ba ya musu adalci ba sun manta ne yayi abubuwan da suke shekarun da ya wuce to abinda kwanan da suke ma mutane awo da shi da yanzu din shine aka auna musu da shi kotu ta yi daidai mu haka muke nema dama kotun ta yi kuma ta yi daidai
madalla to muna godiya kwarai Siliboka yanzu bari mu tsallaka kasar jamhuriyar Niger wake kan layi
hallo kuna tare da Africa Score daga unguwar wadata tawa jamhuriyar Niger
to madalla menene gudunmuwa
eh ni ra'ayina da ina da gambara gaskiya kamar yadda mun kashi ko ta yanke wannan shari'a daidai ne mai gaskiya a bashi gaskiya shi tunda ta yanke ta ce ya cike na abin da ya kamata ai duka ƴan kasa da ƴan siyasa da mugoya bayan su duka a hidda wani adawa a sai a kama ai aikin kasa kasan nan a gyara ta adibin matsalolin da take ciki adibin talakawa cikin halin da suke kenan ya kamata a kama duk wata adawa a barta saboda shi mulki Allah sai bada shi kuma Allah ke amshi abine muna fatan kuma wanda Buhari fara lahiya Allah ke sa shi kare lahiya alƙawullan da aka gare shi Allah uban shi ba shi damar cika su ra'ayina kenan Abdul Kasko daga tawa jamhuriyar Niger ta shi lahiya
to madalla mallam Abdul Kasko muna godiya bari mu je Kaduna wake kan layi hallo na Kaduna na'am
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam muna jin ka
to sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
to madalla
yawa to da farko dai a matsayin na kungiyar mu masu kiran waya a wannan gidan radio na BOA mu ne muka barka da wannan fili kuma Allah subhanahu wataala ya kara basira
to amin ina godiya
kuma muna fatan Allah ya ban mu tare Allah ya ban zumunci
amin suma yi
to ai Allah ji dan Abubakar Limi yayi wata magana a siyasance ya ce mulkin ko kuma zaben siyasa ko kuma kotun Najeriya daga kai kara ai da kai ka tsara gara kai ka kai kara saboda idan mutun ya kai karar nan to gaskiya al'amari ai labari ne ba a ce wai kotu ta karba mulki a hannun mai cin shugaban kasa ta dauka ta ba wani opposition ni da shawara da ke so ba shi mai girma a ciki Abubakar ya kamata a matsayin shi na dan Najeriya ko babban dattijan arewa to muna fatan zai zo ya hada kai da shi shugaban kasar mu Najeriya a ba da shawarwarin da za a kawo talakawa sauki kawai ita ce mu fita a ba magana kotu a ce wai za ta karbe kotu ta ba wani ko kuma a karɓa wani zaɓe a ba wani a matsayin shugaban ƙasa wannan labari ne kawai da haka muna fatan dai Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Alhaji Musa Garo a tashi lafiya
da zuwa muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Niger wake kan layi daga Niger
Alfa Jibrin ne yake layi daga Niger a kacha local government
to marilla mallam Alfa muna jin ka ka ba da ra'ayi
to ai wannan ba sabon abu bane ai su yan PDP sai su je su hakura don abin da ya riga ya mutu ba za a raye shi kuma ba abin da aka yi jiya lokacin da shi General Muhammadu Buhari yana gugurmaya yana takara ya je kotu so nawa ba bashi mulki ba ai shi ba lokacin shi ma Atiku yana kan mulki yanzu abin ya zo ya zama to cikin hannun Buhari a cewa yanzu ya zama shafin abu ai ba shafin abu bane shi da Atiku shi dan Najeriya ne je hakura inda Allah ya ce shi ma gaba zai zo yi mulki lokacin shi ya kai Allah zai bashi ni Alfa Jibrin ne daga Niger State
to malla wa alaikum salam muna godiya bari mu koma Kaduna garin gwamnati wake kan layi
to Murtala barkanka dai mati
barkanka dai
to madalla sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa da Nasarar Najeriya
to madalla ta kura muna jin ka
to a ji abin da nake duba wannan abu ba fara duba shi cewa a abin da aka yi mawani shi ma ai wani ne masa din sai a nuna kaman ai kenan an yi ramo gayya kenan ba garin adalci a ce ba kuma sauka kawai shine a shari'a ne kawai aka yi na adalci kuma alaka haka ne a isa su alƙali saboda adalci suka gargaɗe gaskiya su ba shi gaskiyan to abin da nake kira shi ne cewa shi a cikin ne da girma a cikin ne da kai da shi ne girma Buhari domin duk kasan su cewa suke kokari su zaka ce daga cikin musira a haɗa kai a zuwa aiki kawai kuma nan gaban Allah ya tsara daga to sai tsara tsayawa ta kara kida Allah ya bashi da fatan Allah zai haɗa kanmu Najeriya ta yi lafiya.
To muna godiya bari mu je jihar Yobe wake kan layi a jihar Yobe.
Kuna tare a gwar shashi wani garin bukar abu da matsayin jihar Yobe Najeriya.
Na'am, mene ne ra'ayinka?
To ra'ayina alhamdulillah kotun Najeriya yanzu sun yi kyau tunda duk abin da ka yi shi za ka samu na gaskiyanka. To General Muhammadu Buhari gaskiya mun talaka mun zaɓe shi 100% ba wai ni cewa cewa shi ne. Sabili daga kotu kuma ita ma ta duba takardu da dama ta bincike duk inda aka yi zaɓuɓɓukan nan kuma a ta samu Buhari ne da ran yayi. sabili da haka abin da yake irin da zan yi wa Atiku Abubakar shine ya hada kai shi ma matsayin shi dan arewa da Tejo sabili da haka ya ba da hadin kai a zauna lafiya kasa ta jaru mu ci gaba mun hanya ne da duka dai ne zabe rabo ne Allah ya sa da rabon Buhari ne ban mutalaka mun zabe shi kuma har gobe za mu zabe shi insha Allah kuma zan yi amfani da wannan dama alhamdulillah ga shi mun ayyobi Allah ya saka mana gwamnati mai tausayi Alhaji Mai Malabuni Allah ya taya shi to sai wa duk yan karkara
da wannan
sha da na jihar da take mu fatan hira sai mai magana Abbas shi ya shiga da wannan bugara
tamar na jihar Yobe muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai jihar Niger wace kan layi a jihar Niger
Ibrahim mai tun hula a garin Mai Gode a Kimba
to malalla Ibrahim ba mu taka gudunmuwa muna
to ni gudunmuwa da zan bayar abin da zan ga mu ainihin misalin su MPDT gaskiya mu a tunanin mu ma a kurin da suka samu a yanda aka tun kawo zabe ba mu ba taka tunanin ma samu za samu wannan qur'an ba domin saboda yanayin da aka yi daɗar na gaskiya muna mamaki ma da suka samu kuɗi saboda haka su yi haƙuri su haɗa kai da ainihin shi shugaban ƙasa su iya su gina ƙasar nan domin saboda duk wanda ke cikin APC ne su ne PDP LPDP na kuma su ne APC domin saboda haka ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya za su haɗa kansu su gina mana ƙasa abin da muke kira da shi kenan gaba ɗayansu.
To madalla malam Ibrahim muna godiya har yanzu dai muna jihar Niger wake kan layi.
Ana magana ne da Bala'i na wancan wani harkar ushishi ya na jihar ke tare na Najeriya.
To madalla malam Bala a ba mu ra'ayi.
To a gaskiya ra'ayina ne din ga akan wani maluyin na maluyin na ku ne mun ji hukuncin da koki ta yanke tsakanin Atiku da Muhammadu Buhari. To mu yanzu dai kira mu da za mu yi da Muhammadu Buhari cewa to shi ma da ɗan kotun da aka yanke to muna fatan dan Allah alƙawarin da ya ma ƴan Najeriya ya kokare kamata gaskiya saboda gaskiya sai Allah ya kokare kamata bakin gurgudu kamin lokaci shekuri saboda zuri ya riga gama hawa gangara ya rige mashi to muna fatan ya abin da shi ma da tarihi wanda kira muka tunawa da shi saboda yanzu ga aka magana ci gaba a Najeriya da zaki daga marigayi saddauna sai baban gida to su kadai na kace sun kawo ci gaba a Najeriya to ya kamata shi ma ya dora bisa kan nasu mu ga cewa shi ma ya kawo wani abu na ci gaba a ƙasar mu Najeriya da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla yanzu kuma sai makwabciyar jihar Kogi inda muke da kira kan layi a wake kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Ni Alelwa daga Jakuta nan jihar Kogi.
Na'am to ba mu ra'ayi.
Ra'ayi gudunmuwa zai ma PDP jaje ina ma Buhari barka kuma ina mai murna tsakani da Allah wannan kotu ya daidai dama abinda muke roƙo kenan muke ma addu'a gaskiya ta fito fili yau ma zan yi addu'a Allah saka masu da alheri kotun koli Buhari kuma kullum addu'a nake ko da yaushe ba na fata Allah sa gama lafiya.
To amma muna godiya muna godiya yanzu kuma bari mu koma komawa jihar Niger wake kan layi a jihar Niger
kuna magana da Bilyamin Yusuf ne daga Mai Gode a Kimba.
To madalla Bilya ba mu gudunmuwa
to akan dai zaben abin nan hukunci da aka yanke akan zaben Atiku da Buhari mu dai wannan abun murna ne a gare mu saboda gaskiya wannan hukunci yayi muna daidai kuma sannan muna mai taya shi murna akan irin kokarin da yake yi akan a wannan mulkin.
To madalla
dai kuma sannan akwai mutane da dama masu ganin laifukan shi sai san mutum ba zai iya yin kokari shi kadai ba tare da makarabai ba shi matsalan shi kenan makaraban shi kuma Allah dai ya taya shi ya yi karhin su.
To madalla to muna godiya kwarai da gaske sai kuma kiran mu na karshe a duba da lokaci daga Kaduna wake kan layi daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To sunana Sulaiman Isa ne, ni mutumin Karbo da ne amma a Kaduna Najeriya.
To madalla muje.
To gaskiya mu a matsayin mu na MPGV gaskiya wannan kotu ba sai ba.
To masu sauraron mu anan zamu dakata saboda lokacin da aka diba wa shirin to amma wato muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suka kira mu da kuma waɗanda suka yi ta kokarin kiran mu a daidai wannan lokaci. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma agogon mu yana cewa karfe 5 saura minti 5 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai horo horar da ƴan kungiyar kullun kafar Super Eagles ta Najeriya Ghana Turo ya kuka akan cinkoson wasanni da aka tsara da neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika a wata mai fita na Nuwamba, yana mai cewa tsarin yayi tsanani ga ƴan wasansa. Najeriya za ta bude wasannin nata ne tare da fafatawa da makwabciyar ta kasar Benin a ranar 13 ga watan Nuwamba, inda bayan kwanaki hudu kuma ta yi balaguro zuwa kasar Lesotho. To sai dai Ro ya yi korafin cewa ƴan wasan sa da ke takale da a Turai kenan za su iso kwana ɗaya kacal ko kuma biyu kafin wasan na farko, lamarin da yake san bai ba su damar dan sararawa ba bayan tafiya mai nisa. Kocin ya ce sun gabatar da korafin haka ga hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF, amma har yanzu ba ta yi komai a kai ba. A Ingila ma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta yi barazanar cewa ba za ta iya buga wasan quarter final na gasar Carabao ba, muddin ba a sake jadawalin wasanni ba, domin kuwa zai zo daidai da lokacin gasar cin kofin kungiyoyi ta duniya ta hukumar FIFA. Liverpool din ta sami kaiwa a zagayen na quarter final na gasar ta Carabao bayan da ta doke Arsenal ta hanyar bugun penalty a jiya Laraba. Za a soma wasannin na quarter final a ranar 16 ga watan Disamba, to amma kuma Liverpool din na da wasa na kusan na karshe na gasar kungiyoyin duniya na hukumar FIFA a ranar 18 ga watan a Qatar. To sai dai hukumar kwallon kafar Ingila ta ce tana nan tana tattaunawa da kungiyar ta Liverpool domin sake shata wata ranar wadda za a buga wasan ta Carabao da za a fafata da kungiyar Aston Villa. Kungiyar kwallon gora ta baseball ta Washington Nationals ne suka zamo zakarun gasar wasan duniya karo na farko a tarihi, bayan ta yi galaba akan takwarorta ta Houston Astros da maki 6-2 a birnin Texas ta kasar Amurka. Wannan ne kuma karon farko a tarihi da kungiyar da ke wajen gida ta lashe dukkan wasanni 7 na gasar. Astros ce ta soma shiga gaba a wasan da ci 2 da nema, kafin daga bisani Anthony Rendon dan Washington da ya kokarin cin maki a zagaye na 7, lamarin da ya canja salon wasan. To madalla, kafin mu sallama da ku ga labarai amma a takaice.
A takaice, majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrats ke da rinjaye a yau Alhamis ta kada kuri'a akan neman izinin yin binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a hukumance, bayan makonnin da 'yan majalisar suka kwashe suna jin bahasin wasu jami'ai dangane da kokarin da shugaban Amurka ya yi na hurawa Ukraine wuta don ta kaddamar da bincike akan abokin takararsa. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 74 ne suka mutu kuma wasu da dama sun jikkata bayan da wani jirgin fasinja ya yi gobara kusa da birnin Rahimyarkhan da ke gabashin yankin Punjab. Jirgin ya nufi Rawalpindi da ya taso daga Karachi a lokacin da gobarar ta kama. A wani bidiyon da aka nuna a talabijin babu abin da ake gani sai wuta ne yake ci balbal wanda hayakinsa ya turke sararin samaniya. Hukumomi sun bayyana cewa galibin fasinjojin da suka mutu sun mutu ne sakamakon tsalle da suka yi daga cikin jirgin. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango guda biyu cikin teku a gabashin bakin tekun kasar da ake harsashen makamai masu linzabi ne a yau Alhamis. Koriya ta Kudu da Japan ne suka bada rahoton faruwar haka. Wannan shine karo na 12 da Koriya ta Arewa take harba irin waɗannan makamai cikin shekarar nan.
To da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu Sidrak Franklin. Murtala Faruk sanyin na ke cewa mu kwana lafiya.